sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a gidan radio BOA Africa akan mita 102.5 da radio amfani da sarauniya da fara da kuma FM Norman da Dalol FM. A kasar Ghana ana iya kama mu a Alpha Radio Kumasi, sai kuma ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan boahausa.com ko sashin hausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Muhammad Hafiz Babala ne da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki daga birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokaci. Da farko dai ga kanin labaran.
Gwamnatin Tarayyar Amurka jiya Juma'a ta fitar da wani rahoto wanda ya fayyace irin illar da canjin yanayi ke yi. Wani ɗan ra'ayin riƙau mai rubuce-rubuce kuma na hannun daman shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana cewa yana shirin bayar da haɗin kansa ga mai bincike na musamman Robert Mueller. Sannan gwamnatin Amurka ƙarƙashin shugaba Trump ta buƙaci kotun kolin Amurka da ta gaggauta yanke hukunci kan haramta shiga soja ga mutanen da suka canza jinsinsu.
Kanin labaran kenan. Za ku ji wasu 'yan bindiga da ake zargi 'yan Boko Haram ne sun sace 'yan mata 15 a ƙauyen Tumur da ke yankin Difa jiya da daddare. Sannan za ku ji al'ummomin Madagali da Micika da suke komawa yankunansu da aka kwato daga hannun 'yan Boko Haram suna kokawa akan ayyukan da gwamnatin tarayya ta bayar a yankin nasu. Sannan Ibrahim Ka'almasi Garba zai zo da shirin amsoshin tambayoyinku, amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Gwamnatin Tarayyar Amurka jiya Juma'a ta fitar da wani rahoto wanda ya bayyana irin illar da canjin yanayi ke yi, kama daga karuwar wutar daji zuwa karuwar bala'o'in da suka hada da nau'ukan mahaukaciyar guguwa da tsananin zafi da fari, waɗanda tuni suka fara yin illa ga Amurka, kuma wato haɗurrukan da ke tattare da irin waɗannan masifu na ta ƙaruwa sai ƙaruwa suke ta yi, kamar yadda ƙwararru suke ta bayani. Rahoton ya ce asarar da aka yi sanadiyar canjin yanayi, ciki har da raguwa a azamar ma'aikata da mace-mace sanadiyar tsananin zafi da sauran matsaloli na canjin yanayi, za ta kai ta biliyoyin daloli zuwa shekara ta 2090. Shirin Amurka na binciken canjin a duniya na US Global Research, wanda haɗaka ce ta ma'aikatu da cibiyoyi wajen 13, ya gabatar da kashi na 4 na sakamakon binciken kan canjin yanayi, wanda ƙwararru wajen 300 suka harhaɗa tare da shawarwari daga wani kwamitin tarayya mai mutane 60. Haka zalika, wasu ƙwararrun ma'aikatan gwamnati sun yi nazari kan wannan rahoton, da kuma wani kwamiti na haɗuwar manyan masana ilimin kimiyya a cewar rahoton. Wani ɗan ra'ayin riƙau mai rubuce-rubuce kuma na hannun daman shugaban Amurka Donald Trump, wanda har ila yau dai kuma shi ne wani aminin kuma shugaba Trump ɗin Roger Stone, jiya Juma'a ya bayyana cewa yana kan tattaunawa kan yadda zai ba da haɗin kansa ga kwamitin bincike na musamman ƙarƙashin Robert Mueller. To sai dai mutumin mai suna Jerome Kurusi ya ƙi yin ƙarin bayani kan irin tattaunawar da yake yi da kwamitin bincike na Robert Mueller ɗin, wanda ke binciken katsalandan ɗin da ake zargin Rasha ta yi a zaben shugaban Amurka na shekara ta 2016. To amma a wani shiri na kafar YouTube a makon jiya, Kurusi ya ce yana kyautata zaton za a tuhume shi da laifin shata ƙarya ga jami'an bincike na tarayya. Kwamitin binciken Robert Mueller ya yi ma kosi tambayoyi kan alaƙar Stone da kafar kwarmata bayanan sirri ta WikiLeaks, cibiyar leƙen asirin tsaro ta Amurka. Tana da yakinin cewa Rasha ce ta baiwa kafar WikiLeaks bayanan sirri kan da aka kwarmato waɗanda suka yi illa ga yaƙin neman zaɓen Hillary Clinton. Gwamnatin Amurka ƙarƙashin shugaba Trump ta buƙaci kotun kolin Amurka da ta gaggauta yanke hukunci cikin irin saurin da ba a saba gani ba kan shawarar haramta shiga soja ga mutanen da suka canza jinsinsu daga maza zuwa mata ko kuma daga mata zuwa maza. gwamnatin ta Amurka jiya jama'a ta buƙaci kotun kolin da ta sake duba hukuncin da wata kotu ta yanke na yin watsi da wannan haramcin. Don haka gwamnatin ta Trump na yunkurin tsallake kotun ɗaukar ƙara wadda halin yanzu ke duba batun. Ba kasafai hakan kan faru ba, akasari kotun koli kan jira har sai an gama shari'a daga kotun shigar da ƙara zuwa kotun ɗaukar ƙara kafin ta shiga cikin batu irin wannan. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Da alamar dai wani shugaban wata kungiya mai alaka da Al-Qaida da ke yankin tsakiyar Mali na daga cikin wasu mayaka 30 da sojojin Faransa suka hallaka a cewar ma'aikatar tsaron Faransa jiya Juma'a. Ministan tsaron Faransa Florence Parly ta faɗa ta kafar Twitter cewa ta yiwu an kashe Hamadun Kufa a wani farmakin da aka kai da dare wanda aka fara tun ranar Alhamis a yankin Mufti wanda ya hada da hare-haren jiragen sama da barin wuta daga jirage masu saukar ungulu da sojojin Faransa daga ta ƙasa. Kufa wanda wani malamin addini ne mai tsatsauran ra'ayi shine shugaban kungiyar Katibat Masina wadda wani bangare ne na wata babbar kungiya mai nasaba da Al-Qaida wanda aka fi sani da JNMA a takaice. A halin yanzu dai Faransa na da sojoji wajen 300,000 masu fafatawa da 'yan ta'adda a wani shiri na soja mai suna Operation Barkhane ko fafatawar Barkhane da ake yi da zamar kakkaɓe mayaka matsatsauran ra'ayi na addini a yankin Sahel wanda ya hada da Mali. Masu tattaunawa na kungiyar tarayyar Turai EU sun gana jiya Juma'a don su kammala daftarin yarjejeniyar ficewar Burtaniya daga kungiyar kafin babban taro na yau dinnan Lahadi inda za a rattaba hannu kan yarjejeniyar janyewar mai suna Brexit. To amma kwatsam sai Spain ta buƙaci da a bada tabbaci kan makomar Gibraltar. Kasar Spain ta buƙaci wasu sauye-sauye a yarjejeniyar da kuma wata shela kan sabuwar hulɗar Burtaniya da kungiyar EU wadda za ta fayyace cewa makomar Gibraltar wadda aka bar ma ƙasar Burtaniya a shekara ta 1714 kuma wato ita kuma ƙasar Spain ta ci gaba da ikirarin cewa nata ne ta tabbata bisa ga tattaunawar da za a yi kai tsaye tsakanin Burtaniya da Spain din.
Ibrahim Ka'almasi Garba aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu sai rahotanninmu, kuma za mu fara ne daga yankin Difar Jamhuriyar Nijar, inda za ku ji cewa jiya da daddare wasu 'yan bindiga sun sace 'yan mata 15 a ƙauyen Tumur, lamarin da ya yi matuƙar tada hankulan jama'a. Ga su Lamumuni Barma da ƙarin bayani daga yankin Difar.
Lallai da sassahen nan an gaya mana a nan kusa da Tumur mutane da ba san ko su wane ne ba sun zo sun tahi da mata ƙananan mata 15. Ina ji Hanagamba ne mafi yawansu. Akwai wani gari da ake ce ma Bage, shi ma sun zo garin bare-bare ne sun tahi da mata 3 jiya da dare aka yi wannan. To kana tune a Tumur an zo shekaran jiya an kashe mutane 8. To yanzu muna cikin ɗarɗar, mutanen Tumur sun kiraye mu sun ce na mana in ba a ɗau mataki ba suna gudu mutane da suke nan kasuwatse. To shi ne muke kira da babban murya ga gwamnati ya duba ya gani yanda za a yi a samu tsaro a cikin gaugawa mutanen nan, a kawo musu tsaro su ga akwai sojawa da sauransu.
Me ke faruwa ne honorable, babu isassun jami'an tsaro?
To in ma akwai su antuka a lokacin da aka yi wannan banna ba sa nan, to shi ne ake so ya zamanto akwai su na biyu waɗanda suka ɗauka kasan dama sun ɗauki maza da mata da yara a Ngilewa yanzu sun zo sun ɗau mata 15 a Tumur to waɗannan muna roƙon gwamnati yayi ƙoƙari a samu su a san inda suke
wannan na nufin kenan dokar ta bacin da aka kafa ba ta yi wani tasiri ba a jihar
to tana ciki ana cikin doka ta bace ai aka yi waɗannan abubuwa duka yanzu dai ina tune a shekara guda a Tumur akalla an kai hari ko 5-6 in ma bai kai 7 ba don in ma akwai wannan doka amma yan ta'adda suna banna sosai to ya kamata a duba a gani miye ne wannan abu mutane sun tsorota fi sabilillahi in ka ga an dau matakka an dau diyakka an dau wasu akwai inda suke zuwa su dau mutum su ce sai an ba da kuɗi 30 million kana tune ai mamman wani deputy namu aka dauke sai da aka ba da 34 million ko kowa ne yake da wannan kuɗi
Tumur din nan dama wuri ne inda aka kafawa ƴan gudun hijira sansani kuma ga wannan al'amari yana faruwa
da waɗanda suka zo gidon hijira da ƴan Tumur duka suna cikin wannan matsala in an zo ba sani ba wane ne yake shi a'a suna cikin Tumur suna waje wane ne yake da dare ake zuwa babu kowa in sun zo da dare sai abinda suka ga dama suke yi da sahe zuwa ƙarhe 4-5 sai su janye su koma ko Nigeria ko zuce can cikin Lake Chad ya kamata a zauna tare da su a san ina matsala take in akwai matsala a sa hatada ta ko a huddata domin mutane su zauna lahiya
a gai da Sulaiman Mumuni Barma to daga jamhuriyar Niger kuma bari mu leka Nigeria inda za ku ji al'ummomin Madagali da Micika da suke komawa yankunansu da aka kwato daga hannun 'yan Boko Haram suke kokawa akan ayyukan da gwamnatin tarayya ta bayar a yankin nasu ko da yake gwamnatin jihar Adamawa ta ce za ta ci gaba da bibiyar lamarin ga Ibrahim Abdulaziz da cikakken bayani
Yanzu haka al'ummomin da suka koma yankunan nasu da aka kwato daga hannun mayakan Boko Haram a yankunan Madagal da Micika na kokawa game da aikin kwangilar hanyar su da gwamnatin tarayya ta bada yau fiye da shekaru 2 wanda yanzu haka ma ke tafiyar hawainiya a kuma daidai lokacin da gada da ta hada waɗannan al'ummomi da sauran sassan jihar ke sake rugujewa bayan gyaran wucin gadi da aka yi da itatuwa Muhammad Oscar wannan asalin wannan yanki ya ko bayyana mahalin da suke ciki a yanzu
tunanin Muhammad Hassan Oscar yanzu mutane mu da suke Madagali Micika kuma guri ne da ya hada tsakanin Borno Adamawa Yobe har Cameroon da Chad kamfanin da aka ba su ayyukan ba sa ci gaba da ayyuka yana tafiyan hawainiya daga kawo wucin uba da aka ga babban wannan gada da ta hada Micika da Mubi da Koina ya kare kusan shekara 2.5 yanzu ba abun da aka yi akai
to wai ko me wakilan waɗannan al'umma ke yi kan wannan lamari Honorable Adamu Kamale dan majalisar wakilai ne dake wakiltar yankin na Madagal da Micika ya ko bayyana abinda suke yi kan batun
gadan da ya kare musamman na itace nan ruwa majalisa abu ya dame mu gadan ya mun gama ayyuka akan gadan jina har da kudin da aka doka aka fa akan gadan jina contracting da yake wannan hanya daga Maraba ba zuwa Gwaza a gaskiya yanda gwamnati ta tsara ya tabbata wannan contracting ba ya dace ba dan contracting na bai da kaya kuma ya kai level yanzu ta shekara 2 bai ga da ko daya ba kuma mun muna cewa da babban murya akan wannan contract na ba shi ya dace a bashi wanda ake ba mun sha wannan complaint mun sha wannan complaint mun sha kuka da mahaura majalisa kuma dai ba a saba ake ba amma yanzu da abu da zan tabbatar maka shi ne
akwai dan zaman dardar a wannan bangaren kuma idan babu wannan gas a lokacin da za a buƙaci tura jami'an tsaro ƙarin jami'an tsaro a wannan wuri sa samu matsala don haka mun muna kira da hanzari a gyara wannan gada shi mai girma gwamna ya samu labari kuma ya tada jami'ansa za a je a duba in akwai dauki na gaggawa da ya kamata gwamnatin jiha ta dauka insha Allah bi izinillahi ta'ala za mu dauka maza-maza ba dan kawai saboda sufuri ba kamar da na gaya maka saboda mun damu da yanayi na tsaro a wannan bangare kuma muna gani ya kamata a can cewa akwai hanya da za a iya bi a kai musu dauki kamar na karin jami'an tsaro idan dalilin haka ya taso
hanyoyi da magadoji da dama ne 'yan kungiyar ta Boko Haram suka lalata a baya lamarin da yanzu ke ja tsaiko a harkar sufuri da matsaro a yankunan da aka kwato Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya
a gaida Ibrahim Abdulaziz. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu sauraronmu, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyin. Yau za a ji kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansarar tambayar su Haruna Muhammad Katsina kan tarihin yar jaridar farko a Jamhuriyar Nijar, wadda Allah ya yi wa cikawa kwanan nan, wato Malama Maryama Kaita, da kuma ansarar tambayar su Sani Salisu da Mudi Mai Wada, masu son ɗan taƙaitaccen bayani kan kasafin kuɗi. To bari mu fara da ansarar tambayar su Haruna Muhammad Katsina kan tarihin marigayiya Maryama Kaita. Idan masu tambayar na saurare, to ga ƙarshen ansar ku da wakilinmu a Yamai Sulman Muni Barma ya samo daga tsohon daraktan kamfanin dillancin labaran gwamnati ANP a taƙaice, kuma tsohon shugaban ƙungiyar 'yan jarida ta AJN Talhatu Mamman, wanda ya ɗora da cewa
a kowane lokaci nake da misali kamar zan tattaro taro na 'yan jaridu, na horo na 'yan jaridu, ita ce nake fara kira da farko don ta zo ta kama mini. Ita nake ce mata, to president, ina so a kan fanni guda kaza ki mini bayani, gashi taro ne nake so yi na 'yan jaridu. Ko da kwana uku ya rage, in na gaya mata kafin lokacin ya yi tayi, akwai wasu a lokacin nan kin da in na neme su, wani suna iya ce mini lokaci ya ƙure, a sai ka ba mu isasshen lokaci, wani ya tambayi sati uku, wani ya tambayi wata guda. Ita galibi bai wucewa sati guda ya rage in yi taron zan kira ta, in ce president ina yin taro na horon 'yan jaridu, ina so ki lacca a kan fanni kaza kafin lokacin ya yi, kwana za ta yi azar na aikin za ta maka, kuma za ta zo ta gwada maka kafin ranar ayin. Ta gwada maka ta ce di ba ka gani abin in ya maka, kuma Allah da ikon shi dukkan abin da za ta kawo mana kin gaba ɗaya abin da mun dace da shi. Saboda in ƙara jaddada maka akan ƙwarewa akan aikin da ta yi ƙwarai, yanzu dai 'yan jaridu na yanzu namu na nan Nijar, tun da ke dukkan su dai yara ne ƙanana wanda suka zo daga baya, gaba ɗaya tanti suke ce mata, tanti wato kamar uwa, ita ce uwa 'yan jaridu dukkansu a nan Nijar gaba ɗaya. Zan ba ka wani bayani a samanta, saboda mutunci mai san yara, mai san mutane ƙwarai. Lokacin da tana koyi karatu a nan Iftik wannan, in ta taso da sahi kayan ta zo gurin koyi karatun, bewa take yi, in ta tarda a bakin hanya mai kosai ce mai tsalace, sai ta ciko leda da kwanuka za ta kawo, in ta zo cikin ajin sai ta ce ma yaran, to ku zo ku zauna ku ci, sai an ci an kare an wanke hannu an koshi an sha ruwa, tukun za a fara karatu. Saboda ta ce a ra'ayinta ita mai yunwa bai iya ganewa wani karatu, ta ta dan wannan ta haisa ya zama, to lokacin tana yin karatun yin yaran su basu da yunwa, suna kallanta suna gane abin da take wadi. To wannan abu da wanda take hudi muna dariya ni da ita, ni abukiya ta ce kwarai, saboda 'yan jaridu sun san ni da ita tsakankanin mu, shekara 30 muka yi muna aiki ni da ita. A ta rasuwar ta wagga wanga ban da labari, da sassa yalon abokina kira ne cim ni kai, an ce fa abukiyar ka Allah ya mata cikawa, dai hudu wannan ma na san da ita, suka ita kadai ce 'yan jaridu, wanda duk 'yan jaridu sun dauka sun ce abokiya ta ce, kuma aminiya ta ce, ita kadai ce za ta dauko mota ban ni da labari ta zo biro kina, ta zamna mu yi hira ai komi da komi ai abin dariya, ta dauki mota ta tafi, zumunci ne kawai. Ni in na tashi in tarra ta a gidanta, duk lokacin da naga dama mu je mu zamna mu yi hira ai aikin jaridanci, ba ta da ragwanci malam sule akan aikin jaridanci.
To a halayenta suke kamar idan ana magana zamantakewa tsakaninta da abokan aiki, alal misali a office ko a wuraren da ta yi ta zaman aikin jarida da dai sauransu.
Ai mace ce wanda ba ta da daurin kai, ko kadan abuke kowa da kowa ce, suna zumunci da kowa da kowa, ba ta aiki da shekaru cewa a ni na hewa ni shekaru, ko kuma wanga namiji ne wanga mace ce, ita in an ce wannan dan jarida ne, kowa da kowa ɗaya ne kawai, tana girmama kowa, tana ba kowa haƙƙin shi wato a matsayin shi, dan saboda wannan mu ma muka ba ta haƙƙin ta na girman da Allah mata gaba daya. Tana da hali mai kyau kwarai, ba ta da daurin kai.
Mutane na mamakin ya aka yi da yake ita 'yar jarida ce, kuma aka waye gari tana shugabancin kungiya ko kuma haɗin gwiwar kungiyoyin kare haƙƙin mata wanda kira kungafen din nan.
Yana daga cikin wato ai abin da muke cewa shi jaridanci ai hanya ce wanda in an yi gaba take wawatsewa ko ina kaiwa take yi. Tana 'yar jarida da Allah ya bata fasaha kin, kuma tunda ta taso da ya zamanto da mamma mutunci wanda ke tana da kishin kare haƙƙin iya mace. kuma ta shiga wannan su wancan kungiyoyin su suka neme ta a wancan lokacin suka ce wanga abin aikin bayyayewa sai da ke a lokacin da suka yi niyya suka hada wannan gungunin kungiyoyin wannan suka ce to yanda muka ganki kina gwagwarmayawa a babban taro da aka yi na conference national a dukkan dai inda aka yi wata babban muhawara kina gwagwarmaya kina kare haƙin ɗiya mace kuma ba ki da wato ragwanci akan aikin da kike yi wanga aikin muna so da ke za a fara shi in ba fara da ke ba ba ya yiwu ba ita kuma mace ce wanda take ba ta da tsoro inda ka kiraye ta kace mata ayi kaza bata taba ce maka ba bana yi ba ko kuma bana yi in an neme ta ta zo in ba a neme ta kuma ta ta yi ba to wayannan gungun kungiyoyin wayannan su ne suka neme ta saboda fice da ta yi akan harkar sadarwa da harkar wayewar kanta da harkar wato gwagwarmaya da ta yi ta yi gaba ɗaya na kare haƙƙin ɗiya mace da kare haƙƙin abin da ya shafi jaridanci gaba ɗaya dan wannan duk inda ake hada wata kungiya ana buƙatar a ce da koi ita a ciki dan wannan ni ne aiki da ita shekara 15 da nake shugaban jaridu da abin da zan sai na kira ta cimta ga wani horo da nake so bada kaka kika gani ta bada ra'ayinta a sama ta daidaita abin da ya kamata ta gyara abin da ya kamata kuma tare da ita muke yi
akwai yan jaridu da dama mata wasu sun manyanta wasu kuma matasa ne shin kana ganin za su iya kwatanta abubuwan da ita marigayiya Maryama ke ta yi
gurbin da Maryama ta bari cika shi yana da wahala kware ina ce wallahi yana da wahala amma dai kuma wanga gaibi ne sai Allah kaɗai sani fatanmu a samu wasu mazaje wanda za su iya taka rawar da ita ta taka amma ina da shakka Maryama Keita daban take da sauran mata daban take
a tsawon shekaru 30 da kuka yi kuna aiki tare menene wani abin da za a iya cewa ka rike shi a kanka wanda ba za ka taɓa manta da shi ba dangane da rayuwar Maryama Keita
rayuwar Maryama Keita abin da nake rikewa da ita hulɗarta da ita da mutane tana da hali mai kyau kankaninta da mutane babu matsala duk inda yake ya zamanto za a yi wani babban taro inda ya shahi yan jarida in kuka ce mata ta zo ta yi magana ta zo ta yi magana ko magana za ta yi daidai ba mu ganin wato ba gwan tangarda cikin aikinta a cikin dai hulɗarta da zama da ta yi da mutane da komai mu yan jaridu mu lokacin da muka zo ma mun tarda ta manyanta amma a lokacin wannan ma mu ba mu gaba wani abu wanda za ta yi mu ce a sha inda ba a yi haka ba da yahi mu dai mun dauke ta kawai akan uwa ce kuma ta tsaya a matsayinta na uwa namiji ce kawai Maryama namiji ce Allah ya sani fi sabilillah
to sai kuma ansar tambayar su Sani Salisu da Mudi Mai Wada masu son jin dan takaitaccen bayani kan kasafin kuɗi to idan masu tambayar na saurare ga ansar da wani masanin tattalin arziki a Najeriya Malam Sabail Ibrahim Rimaye ya bayar kwanan baya.
Bari mu fara bayani akan menene ma kasafin kuɗi. To a cikin tafiyar da gwamnati kowace shekara gwamnati takan fitar da tsari yadda za ta tafiyar da harkokinta na gwamnati a cikin shekara mai kama ta gaba. Wato wannan shirin aka yi shi ne a cikin shekara guda. Kasafin kuɗi gwamnati ta kan fita abubuwan da za su shigo ma gwamnati ta fuskar kuɗin shigowa. Sannan kuma sai a fidda tsarin tafiyar da waɗannan kuɗaɗe da za su shigo ta fuskar kashe-kashe. Da yawancin lokaci kashe-kashen nan akan kasa su kashe biyu. Akwai fanni da ya shafi al'amuran yau da kullun na gwamnati. Akwai fanni da ya shafi cigaba abubuwan da za su kawo cigaba a cikin ƙasa. Fanni da ya shafi al'amuran yau da kullum na gwamnati a cikin kasafin kuɗi ana nufin abubuwa da suka zama wajibi na tafiyar da gwamnati ta fuskar kashe-kashe da kuɗi. Wato sun zama wajibi ne domin in dai gwamnatin za ta ci gaba za a gudanar da ita su dole a kashe kuɗi a kan. Waɗannan irin kashe-kashe da ake kira na yau da kullum wato sukan faru ne kusan kowace shekara an saba da yin su. Sabanin wancan na ci gaba da ba lalle haka zai kasance kowace shekara ba. Misali, al'amura da suka shafi haƙƙi na ma'aikata, albashinsu, kwasa-kwasai da za a tura su su je su yi tarurruka da kuma kayan aiki da za a yi amfani da su ta wurin gudanar da ofisoshi na gwamnati. Kuma wannan haƙƙi na ma'aikata ba lalle ma'aikatan da ke yanzu ba amma wanda suka bar aiki a baya. Wanda ake kira pension. Dukkan waɗannan suna cikin abubuwan da ake kira harkoki na gudanarwa na gwamnati ne da kullum a cikin kasafin. Al'amura da suka shafi cigaban ƙasa ba su ɗayan fanni kenan su sun shafi abubuwa da gwamnati za ta kashe kuɗi a kai da za a ga cewa sun kawo ci gaba a cikin ƙasa. Misali, kashe-kashe na kuɗi da suka shafi yin gine-gine ko dai a ce na makarantu ko na asibitoci ko na hanyoyi a cikin ƙasa, ko sayan wasu na'urori ko kayan aiki da za a yi amfani da su a cikin wannan shekara da gwamnati za ta gudanar. Wato akan kira su waɗannan ci gaba, domin ba lallai a ce an kashe kuɗin a cikin shekara an yi amfani da su a wannan shekara kaɗai ba. Kai idan aka yi hanyoyi, kaga za a ɗauki shekaru ana amfani da wannan hanyoyin, ba lallai a cikin wannan shekara ɗaya ba.
To, a gaida Ibrahim Ka'almasi Garba, yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana ta hanyar email. Wasiƙarmu ta farko ta fito daga Haruna Boda Inkaibo, inda ya ce, har mamayar da haramtacciyar ƙungiyar Boko Haram ta kai wa rundunar sojan Najeriya a garin Metele na jihar Borno, tare da kisan gwamman sojojin Najeriya wanda har yanzu ba a san adadinsu ba, abin Allah wadai ne. Ya kamata gwamnati ta yi wa ɓangaren tsaron Najeriya garan Bawul. Sai wasiƙar Abubakar Kawu Girgir, inda yake cewa, hannunka mai sanda talakan Najeriya, yanzu dai lokaci ne da ka tura wakilai na jiha ko na tarayya, sai ka auna ka duba waye maka kuma waye ya manta da kai. Da kanka sai ka yi wa kanka alƙalanci, domin ka yi amfani da katin zaɓenka wajen nema wa kanka waraka. Sai wasiƙarmu ta ƙarshe ta fito daga Shehu Adamu Rijau, inda yake cewa, ya Ubangiji Allah ka kawo mana ƙarshen ƙungiyar Boko Haram mai hallaka rayukan jama'a ba tare da gaira ko dalili ba a ƙasarmu Najeriya da ma sauran ƙasashe da suka kai hare-haren nasu baki ɗaya. Amin. Kafin mu kammala shirin ga labarai, amma a taƙaice.
A takaice, gwamnatin tarayyar Amurka jiya jama'a ta fitar da wani rahoto wanda ya fayyace irin illar da canjin yanayi ke yi, kama daga karuwar wutar daji zuwa karuwar bala'o'in da suka hada da nau'ukan mahaukaciyar guguwa da tsananin zafi da fari, waɗanda tuni ma suka fara yin illa ga Amurka, da kuma haɗurran da ke tattare da irin wannan masifu na yau da kullum sai karuwa suke yi, in ji ƙwararru. Wani ɗan ra'ayin riƙau mai rubuce-rubuce kuma na hannun daman shugaban Amurka Donald Trump, wanda har ila yau kuma aminin wani aminin Trump ɗin ne Roger Stone, jiya jama'a ya bayyana cewa yana kan tattaunawa kan yadda zai ba da haɗin kansa ga mai bincike na musamman Robert Mueller kan batun binciken da ake kan katsalandar ɗin Rasha a zaɓen shugaban Amurka. Da alamar wani shugaban wata ƙungiya mai alaƙa da Al-Qaida da ke yankin tsakiyar Mali na daga cikin wasu mutane ko mayaƙa 30 da sojojin Faransa suka hallaka, a cewar ma'aikatar tsaron Faransa jiya jama'a. Ministar tsaron Faransa Florence Parly ta faɗa ta kafar Twitter cewa ta yiwu an kashe Hamadun Kufa a wani farmakin da aka kai da dare, wanda aka fara tun ranar Alhamis a yankin Mopti, wanda ya hada da hare-haren jiragen sama da barin wuta da jirage masu saukar ungulu da kuma sojojin Faransa da ke daga ta ƙasa.
Da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa, sai da daddare za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ma Ibrahim Ka'almasi Garba da ya karanto mana labaran duniya, da Solomon Abu wanda ya hada mana sauti, da injiniyanmu na wannan lokaci Zonic, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa sai an jima.
Afrique Info pour chacun. VOA.